الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 29 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 9 ga watan 7 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am tambayar kan uwa shine dangane da wani hani da ya zuruta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja cewa in har watan Zulhijja ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yanke farci kuma kada ku aske gashi duk wanda yake da nihin yin layya manzo Allah yace hatta yubashiya sai an kai lokacin da ya yanka layyar shi wannan hani yake banta ne ga wanda yake da layyata shi ta musamman sawa'an ka riga ka sayi ragon tuntuni ko baka saya ba amma kana da nihin yin layya da zaran watan Zulhijja ya kama ba maganar yanke farce ba maganar busar da duk wani gashi wanda yake na jiki sai an kai lokacin da mutum ya yanka layyar sa to wannan hali yake banta ne ga wanda yake da layyar tashi ta kansa banda wanda ake yanka layya a madadin sa kamar yadda mai gida yake yanka rago shi da iyalinsa dan haka duk wanda za a yanka a tarar da shi a cikin ladan hannun bai shafe shi ba kuma kamar yadda dan uwa yake fada cewa ina maganar kitso da mata suke yi dan haka shi kitso ba aske gashi bane ba an gane ku dan haka ba laifi bane ba mace ta yi kitso koda gashi zai zuba ba matsala bane ba shi iya abinda aka hana aske gashi shine baya halatta ga duk wanda yake da layya kuma in har mutum ya aske gashin sa ko ya yanke farcen sa akan rashin sani ko akan mantuwa to wannan ba laifi kai ko da gangan mutum ya yanke farcen sa ko ya aske gashin sa wannan bai shafi ba ingancin layyarsa sai dai yana da laifi na saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama wajibi akan sa ya tuba an gane ku dan haka wannan sunna ce mai zaman kanta amma ba ta shafar ingancin layya ga wanda ya aske gashi ko ya yanke farce da gangan. To layyar shi layya ce wadda take ingantacciya, sai dai yana da laifin tozartar da sunna wanda ya zama wajibi ya kyautata tuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ha? Kamar ni wai salatu duha sunna ce, tana daga cikin salloli na nafilfili wanda ake buƙatar mumini ya lazumta iya rayuwarsa. Ƙarancinta raka'a biyu, gayarta raka'a takwas, kai biyu ka salamce. Farkon lokacinta bayan hudowar rana da gwalgwadon minti 15, ƙarshen lokacinta lokacin da rana ta kai tsakiya, lokacin da aka fi son a yi ta shine lokacin da rana ta fara gumi. Sakamakon duk wanda ya lazanci sallar wallaha, Ubangiji ta'ala zai isar masa duk lamarin da ya sa gaba a cikin yini. Alkhairin da yake nema Allah zai hada shi da shi, sharrin da yake ki yake kyama yake tsoro, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi tsaro da kariya. Ake ba su yi?
Yaren gida wata su gida. Yaren da ake da aile yake.
Wai kamar misali, wai in an yi layya fata sai a ba yara na gida a ce su je su sayar. Wannan bai dace ba. Saboda su yara suna daga cikin waɗanda aka yi tarayya da su a ladan wannan layya. Wanda baya ciki can shi za a ba fatar sadaka. Ita ba a sayar da ita ga shi wanda ya yi layya, kuma ba maganar ya biya mahauci da ita. Sai dai kai sadaka da ita, an gane ko, ga wanda yake da bukata ko kai kyauta da ita. Kuma ƙarin fa'ida yana daga cikin wato lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa ni'ima domin su ƙara kusantarsa da ayyuka na gari, ladan ya yawaita abunsa, aljanna ta zamanto makomarsu. Wato yana daga cikin lokacin shine waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja, wanda kwanuka ne wanda an sunnanta mana rayar da su da ayyuka na gari. Lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake lullunka ayyukan bayi. Kwanuka ne waɗanda suke masu kima, masu daraja, masu martaba, masu matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Na daga cikin abin da ke nuna darajarsu da matsayinsu, rantsuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi da su a cikin suratul Fajr. Kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas da sauran magabata sun tafi akan cewa waɗannan darari goma da Allah ya rantsuwa da su, su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Kuma su ne ake kiransu al-ayyamul ma'lumat, kwanuka waɗanda suke sanannu, wanda Allah ya umarce mu cewa mu yawaita ambatansa a cikinsu. Kamar yadda a cikin suratul Hajji yake faɗa, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan haka al-ayyamul ma'lumat sune al-ayyamul ashru min Zulhijja, kwanuka goma na farkon Zulhijja. Yana daga cikin dalilin da ke nuna aiki na gari a cikin waɗannan kwanuka ya bambanta da sauran kwanuka na shekara shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa, yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay'in aw kama qala. za Allah yake cewa babu wasu kwanuka waɗanda aiki na gari a cikin su yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da waɗannan kwanuka goma. Yana nihin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin wato aikata aiki na gari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja? Manzon Allah ya ce wadal jihadu fi sabilillah, ya ce ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah sai ya ce sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba, shi ne kadai ya zo da abinda zai yi daidai da wanda ya aikata aiki na gari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. To don haka waɗannan kwanuka yininsu da daransu sunna ne ya zamanto mumini ya ribance su, ya rayar da su da ayyuka na ibada. Yana daga cikin ayyuka na ibada abu na farko shine kiyaye salloli waɗanda suke na farilla. Bayan mutum ya kiyaye su yayi kokari, yayi kokarin biyo baya da nafilfili, saboda ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya fi so game da bawansa sama da ya kusance shi da abin da ya farlanta masa. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, Ubangiji mai girma da ɗaukaka na fada, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi, bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa. Don haka mu yi kokari mu kiyaye sallolinmu na farilla, sannan kuma mu yi kokarin biyo baya da nafilfili. Yana daga cikin nafilfili waɗannan ar-rawatib, kafin sallar az-zuhr raka'a hudu, bayan az-zuhr biyu, bayan magariba biyu, bayan isha raka'a biyu, kafin sallar asuba raka'a biyu, wanda ake kiransu da suna raka'atul fajr. Sakamakon duk wanda ya lazinci waɗannan nafilfili wanda ake kiransu ar-rawatib, Ubangiji ta'ala ya yi alkawarin gina masa gida na musamman a aljanna, kamar yadda yake cikin hadisin Ummu Habiba da Ummu Salama, Allah ya kara musu yadda. Haka nan irin su salatu duha, irin su salatu layl, ko mu ce qiyamul layl, mutum ya tashi a cikin dare yayi ta nafilfili, to haka ake bukata a wannan wata mai kokarin rayar da shi. Sannan yana daga cikin ayyuka na gari shine azumi. In so samu ne mutum yana da kokari, yana da dama, to yayi kokarin azumce waɗannan kwanuka tara gaba daya, kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sunani Abi Daud, hadisin Hunayda bintu Khalid, an gane ko, wanda wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take fada cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijja, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumci kwanuka tara na farkon Zulhijja. Tace kuma da Litinin da Alkamis har izuwa ƙarshen hadisi. Wannan nassi ne wanda yake tabbatar da mustahabbancin azumci kwanukan tara gaba daya ga duk wanda yake da himma da kokari. Sannan in har baka samu azumce waɗannan kwanuka tara, to i bakin gurgurdan ikonka. In kwata-kwata ma baka samu, to kar ka sake azumin ranar tara ga watan ya kuce maka, shine ranar Arafa. Sakamakon duk wanda ya azumci ranar Arafa, Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da shekara wadda za ta zo a gaba, kamar yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim. Yana daga cikin ayyuka na gari wato shine sadaka, saboda sadaka garkuwa ce tsakanin bawa da wutar jahannama, kamar yadda wato yana daga cikin fa'idodin sadaka ya wuce a lissafa, kamar yadda kuma ita sadaka wato takan zame ma bawa rumfa a ranar kiyama, yinin da ake kusanto da rana daidai da kawunan jama'a. gwalgwadon yawan sadakarka, gwalgwadon wato fadin inuwarka wadda zaka shiga a ranar kiyama. Kamar yadda hadisin Abu Marsad Al-Ganawi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuqda bainan nas aw kama qala. Yace kowane mutum a ranar kiyama, manzon Allah yace yana karkashin inuwar sadakar shi har akai lokacin da za a rabe hukunci tsakanin jama'a. Kuma haka hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na cikin sahihain, manzon Allah ya zanu nau'i bakwai, ko mu ce dangi bakwai daga cikin mutane wanda Allah ya yi alkawarin shigar da su karkashin inuwar al'arshi a ranar kiyama. Daga cikin su manzon Allah ya ce, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminu. Manzon Allah ya ce, da mutumin da yayi sadaka ya boye wannan sadaka har aka kai hannunsa na hagun bai san abinda dama ta dauka ta bayar. Manzon Allah ya ce shi ma yana karkashin wannan inuwa. Ma'ana wannan kinaya ce game da boye sadaka. Haka yana daga cikin ayyuka na gari sadar da zumunta da ziyarar ƴan uwa. An gane ko? Yana daga cikin ayyuka na gari wato shine yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in wannan wata ya kama watan Zulhijja, wato sukan rayar da waɗannan kwanuka da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Marwaitan hadisin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira, Allah ya kara musu yadda, har ma kasuwa suke shiga suna daga murya game da zikiri ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Mina har sai ta ringa gumza saboda yadda jama'a suke daga muryarsu game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanuka. Don haka duk halin da kake ciki, kana zaune ko kana kwance ko kana tafiya ko kana cikin wasu aikace-aikacenka, to kar halshenka ya gushe yana danye game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanuka. Kuma shi wannan zikiri bayyanar da shi sunna ne. An gane ko? Sunna ne a bayyanar da shi. Kuma yana daga cikin nau'in zikirin shine Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kenan dai duk yadda ya saukaka shine za a yawaita ma'ana at-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar, ko kuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu Fardil Khumus, wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na farlancin khumus, ma'ana lokacin da aka farlanta khumusin ganima. Mun tsaya ƙarshen babi na 13 wanda bayani ya gabata a kansa. Darasi na yau za mu tashi farkon babi na 14. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ قال: حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي المصري قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله ليشكري قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما تغيب عثمان رضي الله عنه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما مالم الله يجيكن سنا فتا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan shugaba ya aika wani manzo na musamman game da wata bukata daga cikin bukatunsa ko kuma bukatun da ya shafi jama'a aw amarahu bil muqa ko kuma ya umarce shi cewa ya zauna ya kula da wani abu kar ya fita fagen daga hal yusahamu lahu shin wannan mutumin da shugaba ya kebance shi ya aika shi domin wata bukata ko kuma ya zaunar da shi saboda wata bukata shin idan aka gama yaki aka tattara ganima a raba da shi ko kuma ba shi da haƙƙi a ciki shine abinda baban ya kunsa duk wanda shugaba ya ware shi ya aika shi domin wata bukata ko kuma da za a fita shugaba ya zaunar da shi yace masa ya kula da wani abu to idan aka gama jihadi aka tattara ganima shin wannan mutumin a raba da shi ko kuma ba za a raba da shi ba shine anan malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na fada inna ma taghayyaba Usmanu an Badr kusan da cewa kadai Usman Allah ya kara masa yadda ya fake gabarin yakin Badr saboda wani sababi wanda yake mai girma sababin shine yace fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin a karkashin sa akwai diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aure da ita ita ce Ruqayya Allah ya kara mata yadda ita ce farkon wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ma Usman daga cikin ƴaƴansa bayan Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya aura masa ƴar uwarta mai suna Ummu Kulsu ita ma Allah ya mata rasuwa manzan Allah ya ce Usman ya ce wallahi da akwai wata diya manzan Allah ya ce da na kara maka wannan yana nuna mana martaba da matsayi da fadala ta Usman Allah ya kara masa yadda don haka ake masa laqabi Zunnurai Zunnurai ma'abucin haske biyu haske na farko Ruqayya haske na biyu yar uwarta Ummu Kulsu ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat marida a lokacin nan Ruqayya Allah ya kara mata yadda ba ta da lafiya manzon Allah ya zaunar da shi cewa yayi jiyarta fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi zauna ka ci gaba da jiyarta inna laka ajra rajulin mimman shahida badra lalle kana da ladan mutumin da ya halarci yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar suna da wata babbar gala wanda sauran sahabbai ba su same ta ba waɗanda ba su halarci yakin Badar ba wani matsayi ne da wata daraja su waɗanda suka halarci yakin Badar suke da shi wanda duk wani sahabi wanda bai halarci yakin Badar to ba shi da wannan matsayi kamar yadda hadisi ne sahihi lokacin da Hafib ibn Abi Balta'a ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa aka kirawo shi an gane ko asirin da ya tona shine takadda da ya rubuta ya aika ma mutanen Makka cewa su yi ta kansu fa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan yana nihin kawo musu farmaki na yaki ya ba wata mata cewa maza ta isan musu da wannan takarda kuma da hannun shi ya rubuta. Wanda kar mu manta hadisin ya gabata, kafin ta isa Allah ya turo sako daga saman bakwai ya faɗa ma manzansa cewa asirin safa an bincika kuma ga wanda aka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tada Aliyu Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabbai, yace maza ku baya ku kama hanyar Makka, idan kuka je ku kaza za ku tarar da wata mata tare da ita. Manzon Allah yace akwai wata takarda, maza ku karbo wannan takarda ku zo da ita. In ba ta hanyar wahayi ba, ta ina za a san wannan abu? Al'amari ne na gaibu, al'amari ne na gaibu. Gaibu kwa wannan ilimi ne wanda Allah yake kwanci kansa da shi. Wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa, qul la ya'lamu al-ghaib, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Dan haka waɗanda suke sanin gaibu su ne annabawa da manzanni, su ma ta hanyar wahayi sai in Allah ya turo musu sako. Amma a karan kansu annabawa ba su san gaibu ba, domin abu ne wanda yake banta da Allah, sai Allah ya sanar da su. Kamar yadda ya faɗa wa ma kana Allahu li yuqli'akum 'alal ghaib walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Haka ya faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. To a takaice dai manzon Allah ya ce akwai takarda tare da ita, maza ku karɓo ku dawo da ita. A lokacin da suka je suka tarar da ita suka ce ba mu takardar da take tare da ke, ta ce ani babu wata takarda tare da ni. Suka zare mata ido, Aliyu Allah ya kara masa yadda, ya ce in ma ki fuddo mana wannan takarda tun a cikin laluma, in ku kika ki fuddowa to za mu tube ki mu miki zir ala, dole mu fito da wannan takarda. Take yin ki sai ta fuddo takarda ta ba su. Suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan takarda. Manzon Allah ya buɗa aka karanta, takarda ce daga Hatib ibn Abi Balta'a zuwa mutanen Makka, cewa ku yi ta kanku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nan zai kai muku dauki na yaki, zai kai muku farmaki na yaki. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambayar Hatib, me ya kai ka ga yin wannan al'amari? Yace ya rasulullahi ku saurare ni, ina da hamzari. Yace sauran jama'a dukkansu suna da ƴan uwa a birnin Makka, suna da waɗanda za su kula da iyalinsu su kare musu dukiyarsu. Yace ni ko daman ba mutumin Makka bane, ba ni da wata danganta a cikin su, kuma iyali na suna can, dukiyata tana can. In na musu haka tana iya yiwa za su ga cewa na musu wani abun a zo a gani, sai su ba dukiyata da iyali na kariya. Manzo Allah yace Hadib yayi gaskiya game da abin da ya faɗa. Umar Allah ya kara masa yadda, ya zabura yace ya rasulullahi ba ni izini na sare masa wuya. Manzo Allah yace haba Umar, yace baka san da cewa Ubangiji mai girma da daukaka ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa, yace da su i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da kuka so, tabbas na gafarta muku. To wannan hadisi shi yake tabbatar da fadala ta waɗanda suka halarci yakin Badar. An gane ku? Wanda daraja ce suke da ita duriya akan wannan suhuba da suka mamaza Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka malamai suka ce wajen daraja a cikin sahabbai, idan ka fitar da waɗannan hudu na farko, Abubakar, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali, sai ka biyo baya da shida cikin goma wanda aka musu da albishir da gidan aljanna. Bayan su kai tsaye sai ka zo da waɗanda suka halarci yakin Badar. Bayan waɗanda suka halarci yakin Badar sai ahlu bai'atir ridwan, mutum 400,000 da yan kai. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna laka ajra rajulin mimman shahida badra, lalle Usman kana da ladan mutumin da ya halarci yakin Badar wa sahamahu manzo Allah yace kuma da rabansa abinda aka raba na ganima kai ma kana da kaso yadda aka ba kowa haka za a baka manzo Allah yace zauna ka ci gaba da shi yatta to dan haka a takaice wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da duk wanda shugaba ya ware shi daga cikin runduna ya aika shi domin wata bukata kafin ya dawo tuna an gama fama an tara ganima to ba za a ce ba baya nan ai ba tare da shi ba akai dole a raba da shi saboda ba komai ya hana ya kasance tare da jama'a ayi gumurzu illa kasancewar aiken shi da shugaba yi ko kuma wanda shugaba ya zaunar da shi kenan domin kula da wani al'amari to shi ma wannan ba za a ce ba ba za a raba da shi ba dole a raba da shi kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya raba ganima ta yakin Badr wato da Usman Allah ya kara masa yadda tare da cewa kuma shi Usman din wato bai halarci ba wannan yaki to duk da cewa magabata sun yi sabani akan haka wasu suka ce wannan lamari ne wanda yake banta da shi Usman amma duk wani an gane ko ba magana a raba da shi suka ce wannan abu ne wanda yake banta da Usman wasu suka ce duk da cewa babu dalilin da ya nuna cewa yake banta da shi wasu suka ce a wannan kenan a farkon al'amari ne kafin a farlanta khumusi daga cikin ganimar yaki kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul suka ce dan haka manzon Allah ya raba da shi ba suka ce a wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi ya raba da shi ne a daga cikin wato khumusi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dauka ya bashi to dan haka dai a takaice in ma daga cikin khumusi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya bashi to wannan dai yana nuna cewa duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi to bai dace ba a kyale shi haka nan an gane ko tare da cewa dai wato rabo ne tunda me yace manzo Allah cayi wato wasahamahu da raban shi kenan kaga a cikin abin da za a raba ma waɗanda suke mayaka wannan kashi hudu to mutumin yana da kaso a ciki in ma kuma daga cikin kumusin shi shugaba ya dauka ya bashi yayi kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari ya karkata akan haka kamar yadda babu ya gabata shine babul ganimatu liman shahida al-waqa'a wanda wannan yana ɗaya daga cikin kenan fagola ta Usman da manakimkin shi ma'ana darajojin shi wanda yana daga cikin abubuwan da Usman Allah ya kara masa yadda ya tunatar da ɗan tawaye lokacin da suka zo suka zagaye gidan shi suna famar kashe shi yace kar ku manta fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a fita yakin Badar ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da ni manzon Allah yace ina da ladan wanda ya halarci yakin Badar kuma ina da rabo daga cikin abinda aka samu na ganima da kuma lokacin da Usman baya nan a sulhul Hudaybiya ana mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dauki hannunsa na hagu yace wannan hannun Usman ne ya dora akan hannun shi na dama manzon Allah da kanshi yayin mubayi'a a madadin Usman to wanda fagolar shi ta wuce a lissafa babi ne wanda yake na musamman kamar yadda zamu iske a cikin kitabul manaqib insha Allah babun wa min ad-dalili ala anna al-khums li nawa'ibil muslimina ma sa'ala hawazinun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama bi radaihi fihim fatahallala min al-muslimin وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يئد الناس أن يؤطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من تمر خيبر قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا أكيل وابن خالد عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أنه قال وزعم أروى أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نؤديه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا أرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم أرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي حوازن wannan babi ne wanda ke bayani malan na fada wa minad dalili yana daga hujja ala anna al-khumsa wanda ke tabbatar da cewa kashi daya daga cikin biyar kin ganima bayan an fitar da khumsul khums wannan yake bantali nawa'ibil muslimin ga duk wasu abubuwa da suke samun jama'a ta musulmi yau da gobe wanda karmu manta bayani ya gabata idan aka tattara ganimar yaki gaba daya kafin a raba ma mayaka akan kasa ta kashi biyar sai a ware kashi daya to wannan kashi daya idan aka ware za a kasa shi kuma kashi biyar ɗaya daga cikin biyar kin wannan na Allah ne da manzansa ma'ana wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yakan sarrafa shi ga buƙatunsa da na iyalinsa wannan kuma sauran kashi hudu manzan Allah yana sarrafa su a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a fadarsa wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير قال يجي فأن لله خمسه وللرسول سيجي ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كنا إن أنكسى بير من زن الله يواري كشي أيا wannan kashi ɗaya daga cikin ganimar shi ma sai a koma kasa shi kashi biyar manzon Allah sai ya ware kashi ɗaya wannan nashi ne ga bukatun shi shi da iyalinsa sauran kashi hudu kuma sai ya sarrafa su ga waɗannan wanda Allah ya ambata wali zil qurba wali yatama wal masakini wa bin sabili to shine anan yace yana daga dalili wanda ke tabbatar da kumusin ganima ana sarrafa shi ne ga duk abin da yake na abin da ke samun wato wannan jama'a ta musulmi yau da gobe. Lafazin nawa'ib jami'i ne na na'iba, in aka ce na'iba lamari wanda yake na kunci da yake samun mutum, an gane ko mayanubul insan minan nawana minan masa'ib, abubuwa na kunci na musiba da yake samun jama'a yau da gobe. Sai yace dalilin da ke tabbatarwa yace ma sa'ala hawazinun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi radaihi fihim fatahallala minal muslimina, abinda wato hawazin suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hawazin kabila ce daga cikin banu sa'ad, surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, domin a cikin su manzon Allah ya aure wannan wa take da suna daga cikin matansa wannan mai yawan ibada, ha sunanta ya kwanta mana, Juwairiyya bintul Haris ibn Abi Dirar, danginta ne, jama'arta ne, kabilar su ce Hawazin, wanda su kuma suna daga cikin wato banu Sa'ad. To shine suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi radaihi fihim, wato a sababin shayarwar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su, domin Halima bintu Abi Zu'aib wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'adiyya ce, ma'ana el kabilar banu Sa'ad. Fata halala minal muslimin, manzon Allah ya nemi cewa jama'a ta musulmi su yafe musu abinda aka ribatu a maida musu kayan su. Manzon Allah ya nemi cewa su yafe, wannan dalili malam yace yana tabbatar da cewa kuma sun ganima ashe ana sarrafa shi ga jama'a, ya tabbata kenan ga jama'a ta musulmi, ana sarrafa shi ga maslaha ta jama'a ta musulmi. Wama kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya idun nasu an yi udiyahum min alfai'i wal anfali min alkhums, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ma jama'a alkawali cewa zai ba su daga cikin ganima, daga cikin kumusin ganima. Manzon Allah sai ya ma mutum alkawali, in an samu ganima zan baka kaza, zamu baku kaza. To wannan shi ma yana tabbatar da wannan kumusi kenan ana sarrafa shi ga amfani na jama'a ta musulmi. Wama a abal ansara, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba mutanen Madina lokacin da aka samu wata ganima mai yawa. Wama a ata Jabir ibn Abdullah min tamri Khaybar, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba Jabir dan Abdullah daga dabino da aka kawo na birnin Khaybar. Wannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da kumsin ganima ana sarrafa shi ne nawaibil muslimin, ga abubuwan da suke samun jama'a ta musulmi yau da gobe. Shine malam sai ya zo mana da hadisin Ibn Shihab az-Zuhri, yake fada yake cewa wa za'ama Urwa, Urwa ibn Zubair wato ya fada sukan yi amfani da lafazin za'ama bi ma'ana qala, wanda asali ita kalima ta za'am ana amfani da ita ga zancen da ba tabbas, sai a ce wane ya rai kaza, to amma ana amfani da ita akan fada wadda take tabbas, kamar yadda can Ubangiji ta'ala na fada za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna, kaga za'ama allazina kafaru anan ba babu tabbas bane, a tabbas sun fada cewa ba za a tada su ba bayan mutuwarsu. To shine anan yace wa za'ama Urwa, Urwa ibn Zubair ya fada anna Marwan ibn al-Hakam wal Miswar ibn Makrama, cewa Marwan ibn al-Hakam da shi da al-Miswar ibn Makrama su suka bashi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada hina ja'ahu wafdu hawazina muslimina, lokacin da tawaga ta hawazin suka zo masa halin suna masu meka wuya da ji da bi zuwa ga Ubangijinsu. Lokacin da suka zo a matsayin sun musulunta, suka faɗa, shi ne ya ce fasa'aluhu, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum, ya mayar musu dukiyoyinsu da ribatattunsu, ma'ana wanda aka ribaci daga cikinsu, matansu da ƴaƴansu da ƴan uwansu wanda aka kamo su a matsayin bayi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa an kai ɗauki, aka wawushe dukiyarsu, aka kamo matansu da ƴaƴansu da ƴan uwansu, wasu sun sha, to su ne a nan an zo da su birnin Madina. Su manyan nasu duka suka haɗu suka musulunta, suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi tawaga ta musamman, gaba ɗayansu suka musulunta. To da suka musulunta shi ne sai suka zo kai tsaye, wanda wannan kuma ba su bari ba lokaci ya ƙure har aka kasa ganima. An gane ku? Shi ne sai suka zo, duk da cewa akwai riwaya da take nuna bayan an kasa ba ganima ne ma wasu kowa an bashi nashi. To duk da cewa ita wannan zahirin wannan yana nuna kafin a raba ganima an tattara an wannan, to shi ne a lokacin nan sai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum, wato cewa manzon Allah ya mayar musu dukiyarsu, wa sabiyahum wato da ƴan uwansu da aka ribace kenan, matansu da ƴaƴansu da danginsu. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su, ahabbul hadithi ilayya asdaquhu, wannan wata shimfiɗa ce ta musamman manzon Allah ya yi kafin ya ba su amsa. Manzon Allah ya ce mafi soyuwar zance abuna, manzon Allah ya ce mafi gaskiyarsa, a duk zancen da na fi so a rayuwata manzon Allah ya ce zance wanda yake na gaskiya. Ahabbul hadithi ilayya asdaquhu, mafi soyuwar zance abuna, mafi gaskiyar shi kenan, duk abinda za a yi ku faɗa mun gaskiya. Manzon Allah ya ce fahtaru ihda ta'ifataini, ku zaɓi ɗaya daga cikin yankin nan biyu, in masabiya, in ma ribatattunku wanda aka ribace, wa in malmala ko kuma dukiya, kenan ku zaɓi ɗaya daga cikin biyu. In dukiyarku kuke so, to za mu tattara dukiyarku mu ba ku koma da ita. In kuma waɗanda aka ribace matanku da ƴaƴanku da ƴan uwanku su kuke buƙata, to za mu ba. Manzon Allah ya ce ku dai zaɓi ɗaya daga cikinsu. Wa qad kuntu sta'anaitu bihim, manzon Allah ya ce tabbas, ya ce na saurara musu, na ba su dama, na ba su lokaci na su zo su ba da haɗin kai, su ba da wuya, su musulunta. Manzon Allah ya saurara musu. Shi ne a nan wannan Marwan da shi da Niswar suke cewa wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intabarahum bi'a ashra layla hina qafala min al-qa'id, manzon Allah ya saurara musu tsawon kwana goma sha wani abu lokacin da ya dawo daga Ta'if, yakin Ta'if. Manzon Allah da ya dawo daga Ta'if, manzon Allah ya saurara masu Banu Hawazin kusan kwana goma sha wani abu. Falamma tabayyana lahum, kaga wannan dama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su, an kiraye su cewa su zo fa su ba da haɗin kai, su musulunta kwana wajen goma sha wani abu. Suka kizba da haɗin kai har sai da aka kai musu farmaki, aka ribace su, aka yi galaba a kansu. Shi ne ya ce falamma tabayyana lahum, lokacin da lamarin ya bayyana gare su, suka gane, suka tabbatar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gairu raddin ilaihim illa ihda ta'ifataini, suka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai dawo musu da duk abin da suka nema gaba daya sai dayan yanki biyu imma waɗanda aka ribace daga cikin su ko kuma dukiya suka tabbatar da cewa biyun da suka nema dai ba za su samu ba kalu sai suka ce fa inna nakhtaru sabiyana suka ce ya rasulullahi waɗanda aka ribace daga cikin mu su muka zaba su muke so to kaga anan ya kamata duk mai hankali ya tabbatar da cewa dukiya tafi dan uwa sabani ga mutanen mu a yau dukiya tafi dan uwa sai ka ji mutun ya ce wai dangin shi na farko su tace dukiyar shi to kaga wannan akwai rashin tunani shi ita dukiya abu ce wanda take kama da tsuntsaye suna kan wannan bishiya kafin jimawa za ka ga sun tashi sun koma can mutum nawa ya rike kudi miliyayyuka aka wayi gari dala 20 ta masa wuya wanda jika goma kamar dala 100 take abunsa amma an wayi gari in ya ganta a hannun wani maman garin teki shi kuma dan uwa di yadda ake ba yadda za a yi ka rabu da dan uwanka ma'ana dan uwa ba a wannan kinshi kuma duk yanayin da ka shiga na kunci wannan dan uwa shine farkon wanda zai ka maka agaji abinda dukiyarka ba ta maka ba shi dan uwa zai maka waye taba kwantawa rashin lafiya a ce miliyoyikan da ya tara su yi jiyar shi to wannan yan uwa su ne komun tsananin da ka shiga ko ma yaya ka shiga kana tare da su dan haka shi dan uwa yana da muhimmanci mai girma a musulunci a ce mutum yana da dan uwa to dole ka yi kokari ka rike yan uwanka shine wani malami yake sanya misali yake cewa akaka akaka innamal la akallahu kasa'in ilal hayya bi ghairi silahi ala wa inna ibna ammil mar'i fa alam janahu wa hal yanhadul bazi bi ghairi janahi yace ka kula da dan uwanka ka kula da dan uwanka yace duk wanda ba yayi da dan uwa tamkar me zuwa fagen daga ne ba tare da makami ba ka fita yi fagen yaki bakka da makami da kaje kawa kashi kaza yace ala ku saurara yace wa inna ibna ammil mar'i fa alam janahu yace dan ammin mutum ma'ana dan uwanka wanda za a ce dan maza biyu kuke da shi ko me yace ka san da cewa matsayin fuffike yake gare ka yace ka taba ganin meke ya tashi sama ba tare da fuffike ba to dan haka mai hankali shi yake fifita dan uwa akan dukiya dan haka anan suka ce fa inna nakhtaru sabiyana kenan waɗanda aka ribace daga cikin mu musu muka zaba a ba mu yan uwan mu koma da su wannan dukiya ba mamaki dan lokaci kadan Allah zai buda musu kuma su maye gurbi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين واتو منزان الله صلى الله عليه وسلم سيستاشي يسأي أتكي جماعة تمسلمي فأثنى على الله بما هو أهله يكوت تيبو غا الله سبحانه وتعالى دا أبنده چنچنتا نيبو دا جنجناوا لدبي دا أتكي لدبا نخطبا ثم قال سنه منزان الله سي يجي اما بعد يجي bayan haka fa inna ikhwanakum yace ku jama'a ku san da cewa yan uwanku haula'i wadannan yana nihi kenan kabila ta hawazi kad ja'una ta'ibina manzan Allah yace sun zo mana halin suna masu tuba shine sun koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da tuba sun daina kafirci sun musulunta manzan Allah yace wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabiyahu manzan Allah yace ni kam iya abinda na gani ya dace na mayar musu da ribatattun bayan su ma'ana duk waɗanda muka ribace za mu bar musu kayan su ni dai a iya ra'ayina abinda naga ya dace manzan Allah yace an arudda ilaihim sabiyahu in maida musu wato ribatattun bayan su dan haka sai manzon Allah ya ce man ahabba an yubayyiba falyafa'al duk wanda yaso a cikin ku da zai yafe musu, manzo Allah yace fal yafa'altu ya yafi. Kaga koda kai ne shugaban jama'a bai dace ba a ce ka ci albasa da bakin jama'a, haka kawai ka kadi gabanka ka ce shikenan mun yi kaza. Duk wanda yake da haƙƙi ya kamata ka nemi, an gane ko, ka nema a gunshi. In ya ba da haɗin kai to, in bai ba da ba a ba shi haƙƙin shi. Kamar yadda haka sau da yawa za ka ga babba a cikin jama'a ya bugi gaba ya zartar da hukunci ya ce kaza za a yi, kuma alhali haƙƙin ba nashi bane shi kadai. Akwai jama'a waɗanda suke da haguguwa, kamar yadda wani dan uwa nan da kwana biyu ya zo yana faɗa mun haƙƙinsu ne, gadansu ne. Wani daga cikin ƴan uwansu sun yi danne abin duka ya mamaye, kuma ya ɓadda abin, kuma yanzu babu komai abin shi. Wai shi wani babba ne daga cikinsu, wai sai ya ce wai kawai wai an yahe mishi duka. To shi ne ya zo yake tambaya, yake cewa hakan ya yahu ko bai yahu ba? Su abinda ya musu ciwo da bai shawarci su ba, su ba sun yafi ba ne ba, amma me yasa shi zai buge gaba ya ci albasa da bakinsu? Don haka a nan shi ne manzon Allah ya ce wa inni kadra aitu an arudda ilaihim sabiyahum, ya ce ni dai ina ganin abinda ya dace in maida musu, wato ribatattunsu, duk wanda muka ribace mu maida musu kayansu. Man ahabba an yudayye ba, duk wanda yake so zai dada da zuciyarsa, ma'ana ya yafi. Manzo Allah ya ce fal yafa'al ya yafi, duk wanda yaga zai iya yafiya manzo Allah ya ce yafi. Wa man ahabba minkum an yakuna ala hadhihi, duk wanda yake so daga cikinku da zai tabbata akan raban shi, kenan wannan bayan an raba ganima, kowa ya san menene ka san shi. Duk wanda yake so daga cikinku ya tabbata ala hadhihi akan rabansa, hatta nu'diyahu iyyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina falyafa'al, har akai lokacin da zamu bashi raban shi daga cikin farkon abinda Allah ya dawo mana da shi, ma'ana na dukiyar kafirai muka samu ganima. Manzon Allah ya ce falyafa'al, to ya tabbata akan raban shi. Kenan wanda ya ga ba zai iya yafewa ba, to ya san da cewa ya tabbata akan raban shi. In mutun nawa aka kasa aka bashi na bayi, to ya dawo da su. Ramce ne muka yi farkon yaƙi da zamu yi nan gaba, idan Allah ya bamu ganima to a ciki zamu fara biyan shi, zamu biya shi. An gane ko? Kenan ita dukiya daman ta riga ta tafi, anan kenan ana maganar su waɗanda suke ribatattu. Misali an baka bayi biyu ko an baka bayi uku, to anan in har kai ba za ka iya yafewa ba, to dai ka zo da su. Kenan sai a san abinda yake naka, ka tabbata akan rabanka. Nan gaba in aka yi jihadi a farkon yaƙi, in aka samu ganima kenan a nan za a biya ka. Shine manzon Allah ya ce wa man ahabba minkum, duk wanda yake so daga cikinku an yakuna ala hadhihi, da zai kasance ya tabbata akan rabansa, hatta nu'diyahu iyyahu, dan mu kenan ya tabbata akan rabansa, hatta nu'diyahu iyyahu, akai lokacin da za mu bashi, min awwali ma yafi'u Allahu alaina, daga farkon abinda Allah ya dawo da shi a kanmu, ma'ana na gare mu na dukiyar kafirai. Manzo Allah ya ce fal yafa'al, ya tabbata akan rabansa, ba laifi bane ba. Kenan kaga wanda ya ce bai yafe ba a haƙƙin shi ne, bai zo ba da wani abin zargi kar a aibantar shi. Faƙalan nasu, jama'a gaba ɗaya sai suka ce kada bayyana zalika ya rasulullahi lahu, ya manzon Allah gaba ɗaya mu mun yafe musu. Faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da su, inna la nadri man adina minkum fi zalika mimman lam ya'zan, manzo Allah ya ce a cikin ku fa ba mu san ba wane ne ya ba da izini na cewa a maida musu cewa ya yafi game da shi wanda bai ba da izini ba. Ya kamata a yi abu warawara, a san su wane ne suka yafi, su wane ne ba su yafi ba. Saboda so da yawa a cikin jama'a in aka kwashi magana yu mun yafe, to wani abin zai masa ciwo, dan shi bai yafe ba. to ya za a yi jama'a sun riga sun ce kaza shi ya daga hannu ya ce a shi bai yarda ba kaga abun kunya ne amma zai samu damuwa a cikin zuciyar shi kaga in aka yi haka an shiga hakkin shi to shi yasa da jama'a suka ce mun yafi maza Allah ya ce a yace ba haka ba za a yi in kuka yi haka ai ba mu san ba wane ne ya bada izini daga cikin ku cewa ya yafe game da wanda bai bada izini ba wanda bai yafe ba maza Allah yace farjiu hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum ku koma shuwagabanninku mayyanku ku tattauna su ne za su daukaka al'amarin ku su kawo su fada mu in kun yafe in ma ba ku yafe ba manya daga cikin ku ku je ku tattauna da su lafazun urafa jam'i ne na arif idan aka ce arif shine wato kayyi wannan kayyimul qaumi wa sayyiduhum ma'ana wanda ke kula da lamarin jama'a shugabansu shine ake kira arif shine yace ku je kenan ku koma ku tattauna in kun tattauna shine yace hatta yarfa'a ilaina ai kai yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum dan shugabanninku waɗanda suke masu lura masu tsinkaye su ne za su ɗauka kalamarinku zuwa gare mu su faɗa mana abinda kuka yanke na hukunci faraja annasu jama'a suka koma suka tattauna da su da shugabanninsu fakallamahum urafa'uhum manyansu suka yi musu zance aka tattauna thumma raja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan su manyan sai suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka bashi labarin annahum qad tayyahu cewa gaba ɗayan su dai sun yafi fa azinu sun bada izinin a maida musu ribatattun bayan su waɗannan marwayta Allah ya kara musu yadda suka ce fa hadha allazi balagana an sabi hawazin wannan shine iya abin da ya cin mana na labari game da al'amarin su wannan kabila ta Hawazin haka shi Marwan ibn al-Hakam da al-Miswar ibn Makrama kamar yadda suka rawaito ma Urwa ibn Zubair shi kuma ya rawaito ma ibn Shihab az-Zuhri suka ce wannan shine iya abin da kenan ya cin mana na labari game da lamarin wannan kabila ta Hawazin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya maida musu wato ribatattun bayan su a shahid anan abinda muke so mu gane kaga daga cikin abinda aka maida musu akwai khumusi an gane ko khumusi da aka hudda na ganima wanda shi daman na wannan kin jama'a ta musulmi ne shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya aka maida musu wannan kin su lokaci ya tafi sauran hadisan da suke karkashin baban insha Allahu bayani akan su zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.